Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 8 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan Najeriya na kira da gwamnati da ta wayoyi shawarar da aka bata a baya domin magance matsalar tsaron da ke ci gaba da addabar jama'ar kasar. Bayan shekaru hudu da tarwatsa a garin Fatakacha da ke karamar hukumar makawa ta jihar Niger Najeriya, sakamakon rikicin neman mallakar fili sun yi kira da gwamnati da ta sake tsugunar da su. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan Ramadan a kaina. Amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙarin rahotanni masu sahihanci na cin zarafi da Rasha ke yi akan fararen hular Ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaƙi ya daidaita. Ya kuma sha alwashin cewa wata rana ko ta yaya za a yi sabi ga Rasha. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka bayan gana wasu da tarin dakarun NATO da ministocin harkokin waje na ƙawance a Brussels ya ce tsarin abin da gwamnatin Rasha ke yi abu ne mara daɗi. Ya bayyana wani labari na harin da Rasha ta kai a yankin Kyiv na Bucha, inda aka gano gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine 410 da dama daga cikinsu sun mutu akan tituna kafin sojojin Rasha su janye domin ƙaddamar da sabbin hare-hare a kudanci da gabashin Ukraine. Blinken ya ce an tilastawa mata da wasu mutane 40 shiga wani ƙaramin dandali a garin Bucha, sannan aka tilasta musu kallon wasu samari 5 da aka umarce su su durƙusa, sannan aka harbe su ta baya. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan karagar mulki da shugaban Tunisia Kais Saied ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'ummar ƙasa zuwa zamanin juyin juya hali na ƙarfi yayi mulki. A ranar Laraba, Said ya ba da sanarwar sauye-sauye gaban da zaɓukan 'yan majalisa masu zuwa. Yanzu haka 'yan Tunisia za su kaɗa ƙuri'a na ɗaiɗaikun mutane maimakon jerin sunayen da za su kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu. Ya kuma nuna cewa za a yi sauye-sauye a hukumar zaɓe mai zaman kanta, wadda ya ce za ta sa ido a zaɓen, amma ba a halin da take ciki ba. Kamfan dillancin labaru na Reuters ne ya rawaito. Ƙarshen watan Maris, Said mai shekaru 64 ya rusa majalisar dokokin ƙasar bayan da 'yan majalisar suka bijirewa gargaɗin nasa tare da toshe ikon gaggawar da ya baiwa kansa a wani yunkuri na neman karɓa ɓangaren zartarwa da na shari'a, matakin da aka soka a matsayin juyin mulki. Gwamnatin Said ta bayyana zaman majalisar a matsayin baya bisa ƙa'ida, kuma ta ce za ta ƙaddamar da bincike kan waɗanda suka halarci taron. Manazarta na tambayar ko akwai wata ƙungiya da za ta iya dakatar da yunkurin Said na ƙwace iko ta hanyar amfani da ƙarfi.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya, bisa ga yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da addabar jama'a kuma kusan ta gagar magani, 'yan ƙasar ke shawartar mahukunta da su wayoyi shawarorin da aka bayar a baya a gwada amfani da su ko za ta samu sauƙin matsalolin. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Matsalar rashin tsaro dai yanzu a iya cewa ta zama abokiyar zama ga 'yan Najeriya, musamman a yankin Arewa, domin kullum sai an samu rahoton wata aika-aika da 'yan bindiga suka tafka. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar ma, jama'a na ta fuskantar matsalolin har a cikin wannan wata na Ramadan. Yankin Raba, mahaifar Premier arewacin Najeriya Ahmadu Bello Sardauna Sokoto ya jima yana fama da wannan matsalar, inda jama'a ke ta kokawa. Dr. Abdullahi Alhaji Zakari shine wakilin jama'ar Raba a majalisar dokoki ta jihar Sokoto.
Da wannan matsalar ta riga ta kai mana in ta kai cikin satin gama, an kai hare-hare, an tare hanyoyi, an kwashe mutane, daga a kashe sai a tare da mutane, sai a kwashe dukiya. To kaga in an kace gaba hakan ga bamu da wata mahita. Wanda ke neman abinci yanzu ya ci, mutum na neman abin zai bude baki, kayi ibada, ka to an doke ka ko an halbe ka, to ya za ka yi da hakkin mutane.
wani abun tashin hankali a cewar dan majalisar shine yadda ake kashe jami'an tsaro na Banga wadanda suka sadaukar da rayukansu duk da karancin taimako da suke samu
kusan an kashe mutum biyar sai ga dan majalanci kusan guda uku ko guda biyu a ciki ina fada ma ko cikin sati ga an kashe kusan mutum uku wadanda yan bisilanti dole wani zuciya ta karaya yace to abin ga tunda babu taimako ni bane ajo ga lalurat amma dai da sun samu gurgurdu tallahi wanda ya kamata kuma ana tallafa musu akai akai wannan ƙara ƙwarin gwiwa na
nazanta da sakataren kungiyar Banga na jihar Sokoto akan wannan batun
gaskiya mutane mu suna mutuwa sosai babu wani assistance da muka samu ga gwamnati ko kuma ga al'ummar gari ko ga ƴan kasuwa ko ga ƴan siyasa ba mu iya taimaka wa kungiya ko kuma dan kungiya dan mutum dan kungiya dan babu shi kenan shi ya mutu babu su akalla dan Banga kusan 40 da ko uku ne ka gani rushe gare mu wadannan sun ka mutu
a watannin baya gwamnatin jihar Sokoto ta yi alwashin baiwa jami'an Banga allowus allowus na wata wata da kuma karfafa lamurran su domin ƙara musu ƙwarin gwiwa to ko sun soma karɓar wannan alawus
to lalle ne ba a fara ba su ba amma daga yadda an ka kira mu last week an ka ce mana satin da gabata to kodin lokaci za a fara ba musu
kuma shin lamurran tsaro a jihar Sokoto Kanal Garba Moyi mai ritaya ya tabbatar da ana samun hare-hare a wasu yankuna tare da satar mutane
da tangaza ko da ranga da ya wuce ji an dauki mutane duk abin da ya kamata a yi ma jami'an tsaro ana yi musu su ma jami'an tsaron suna iyaka kokarinsu amma ba su da yawan da za a cewa ko ina sai sun je kuma duk da rashin isassu shi yasa muka yi training yan Banga su ko to yan Banga kuma su har alƙawarin abin nan allowance a yi musu yanzu haka allowance din takarda tana hannuna mai girma gwamna kawai nake jira da ya sa mata hannu za a fara ba su wannan allowance din
masu lura da lamurran yau da kullun da masu kansu mahukunta suna karfafa gwiwar musulmi akan su dage addu'an samun sauƙin waɗannan matsalolin musamman a wannan wata mai alfarma watan Ramadan Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumel dauke da sauran labaran duniya
Chinas ne kasar Sri Lanka ta nemi kuɗi cikin gaggawa daga masu bada lamani da kuma kokarin sake fasalin biyan basussukan da za a biya a watan Yuli inji ministan kuɗin kasar mai barin gado Aje Alhamis yana mai rukon a tabbatar da zaman lafiyar kasar a cikin rikicin tattalin arzikin kasar mafi muni cikin shekaru da dama ɗan adawa da wasu ƴan jam'iyyar kawance mai mulki sun yi watsi da kiran da aka yi a wannan makon na kafa gwamnatin haɗin kan kasa daga shugaba Gotabaya Rajapaksa bayan da ya rusa majalisar ministocinsa da fatan daƙile zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi a titunan kasar saboda karancin man fetur da wutar lantarki da abinci da kuma magunguna yayin da kudaden waje da aka tanada ke raguwa cikin sauri yawan biyan bashi da kuma faduwar darajar kudin rufi manazarta sun ce gwamnati karkashin ikon Rajapaksa da dan uwansa zaɓi na ƙare musu Matar da ɗan jaridar Washington Post da aka kashe Jamal Khashoggi zai aura ta sha alwashin ci gaba da fafutukar tabbatar da adalci a jiya Alhamis. Kalaman na tana zuwa ne a daidai lokacin da wata kotun ƙasar Turkiya ta yanke hukuncin dakatar da shari'ar wasu 'yan ƙasar Saudiya su 26 da ake tuhuma da aikata kisan kai tare da miƙa shari'ar zuwa Saudiya. An kashe Khashoggi mawallafi a jaridar Washington Post. A ziyarar da yake karamin ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul a watan Oktoba shekarar 2018 domin karɓar takardun da ake bukata don aurensa ga Hatice Sengiz da take magana da manema labarai bayan sauraron zaman na ranar Alhamis Sengiz ta ce za ta dauka ƙara kan hukuncin tun a shekarar 2020 ne aka fara shari'ar ba tare da waɗanda ake tuhuma sun bayyana ba bayan Saudiya ta ki amincewa da bukatar Turkiya na miƙa waɗanda ake tuhuman daga ƙarshe ba tare da ko dala ɗaya ba daga cikin dala biliyan 5 da aka amince don tunkara annobar duniya ta coronavirus manyan shirye-shiryen gwamnatin Biden da ke taimakawa rigakafin duniya yana cikin haɗarin kawo ƙarshe ko a yayin da gwamnatin ƙasar ke bikin ranar kiwon lafiya ta duniya a jiya Alhamis tare da kudirin samar da ingantacciyar lafiya da koshin lafiya da daidaito a duniya baki daya ba tare da neman ƙarin kudade daga majalisa ba nan da watan Satumba hukumar raya kasashen masu tasowa ta Amurka USAID ba za ta iya ci gaba da tallafawa shirin rigakafin duniyar ba idan bamu samu karin kudaden yiwa mutane rigakafi ba hukumar ta yusa za ta dakile kokarin da muke yi na yiwa al'umma rigakafi a daidai lokacin da kasashe ke samun kayayyakin rigakafin da ake bukata domin kare ƴan kasar su kakakin hukumar ta yusa da shedawa murya Amurka tunda farko yusa ta nemi dala biliyan 19 don shirye-shiryen ta na rigakafi a duniya
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan shekaru hudu da tarwatsa garin Fata Kacha da ke karamar hukumar makwa ta jihar Niger Nigeria. Mai kimanin mutane 3,500 da akasarin su manoma ne da masu sana'ar kamin kifi a sakamakon rikicin neman mallakar fili a yanzu dai mutanen garin na buƙatar sake tsugunar da su wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton
a yanzu haka dai garin Fata Kacha da ke yankin karamar hukumar Makwa ta jihar Niger Nigeria kimanin shekaru hudu kenan da zaman sa kango tun bayan da wani rikicin neman mallakar fili a tsakanin su da mutanen garin Kacha ya yi sanadiyar tarwatsa garin bayanai da sun nuna cewa kimanin mutane 3,500 ne da akasarin su manoma ne da kuma sana'ar kamun kifi ke zaune a garin da ya share kimanin shekaru 200 da kafuwa kafin wannan tashin hankali na shekara ta 2018 da ya yi sanadiyar tarwatsa ƙauyen mai hanyar jirgin ƙasa da kuma kasancewarsa bakin kogin kwara a yanzu dai mutanen garin na Fata Kacha na buƙatar sanya hannun gwamnatin jihar Niger domin sake tsugunar da su ta yadda za su koma rayuwarsu ta da wato noma da kamun kifi Malam Indatsu Abdul Malik na ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar garin na Fata Kacha ya ce a yanzu mutanen su na tarwatsi a wasu garuruwa domin neman mafaka
yaran mu ba sa zuwa makaranta yanzu nan a wahala muke don Allah da annabi gwamna so gwamnan Niger yayi mana haddaci ya maida mu inda muke da can wurin mu yake duk abubuwa na fitina ya riga ya kawo mun ba shi alƙawari mun zo na ji shi kuma mun ba shi tabbacin cewa rikicin daga bangaren namu ya riga ya kare
to su ma dai bangaren mutanen Kacan sun ce babu sauran wata matsala Inji Honorable Abubakar Kacha wanda ya yi magana a madadin sarkin na Kacha wato Alhaji Baba Adamu Sheshi.
Mujin za su dawo su bi dokokin da ke takardar da an kai sani yake gamman house. Ai ba wani matsala idan za su bi ka'idojin su dawo.
Kuma dai bangaren Kacha ba ku da wani matsala kawai su dawo.
Ko da ba matsala abinda nake gaya maka muna zaman mu lafiya. Lokaci dai ne ya zo, kasan dama ne ya zo shi. Wasunsu mutanen Kacha muna aurensu. Kuma suna aure mutanen Kacha haka muka zama ɗaya tuntuni.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce fatarta samun maslaha a tsakanin ɓangarorin guda biyu domin gudun komawa 'yar gidan jiya. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
Mu abinda muke so a gonatance shi mutane karan kansu ya kamata su yi kansu kiyamun laili su zauna su fahimci juna rayuwa din nan dole ne sai ta zama lafiya idan yau aka ce yau mun kai sojoji suka kai suka aje su a cikin Kacha ko kuma aka abin ga kila idan sun suka juya baya abinda zai faru suke da zai fi ma tsanani bisa da abinda aka yi da
ko shakka babu dai jama'a da dama na cike da fatar ganin maida wannan gari mai cike da hada-hadar kasuwanci a baya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Ma'azu. Abu naka aka ce maganin a kwabe ka, kuma yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu mai da hankali akan yadda takin zamani yake gurbata kasar noma da kuma sabbin dabarun noma mai tsafta, kamar yadda Professor Murtala Badamasi na cibiyar dabarun noman rani musamman a kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya sheda a cikin tattaunawar da nayi da shi.
Wannan taki ya zo mana aka karbe shi hannu biyu muka danga afka a gonakin, yanzu mutane sun fara ganin illolin wannan takin, especially a irin inda fadamu suke ko kuma ake noman rani. Za ki ga kasa ta lalace, wata kanwakan wata gishiri-gishiri duk ya taso, kuma duk illar takin. Takin nan kuma yakan shiga ruwa ya gurɓata ruwa, har asali ma ya kasance, for example, mu a nan yankin an fara gano cewar illar takin nan da kuma illar waɗansu abubuwan da feshi da nake yi ya bayi da cewa kifaye sun fara cin wannan al'amari, kuma mutane suna cin wannan kifayen ya bayi da cewa an fara samun ƙarin ciwon ƙoda. Saboda haka wannan ba ƙaramin illa ba ce.
To ina batun sababbin dabarun noma masu tsafta?
To sababbin dabarun noma da ake fito da su a wanda Bature yake cewa organic farming, mu dama shi muka gada, shi muka iya da can. To sai ya kasance shi kuma yanzu yake waiwaiwa yake dawo akan wannan abincin da aka samar ta wannan yanayin kusan a Turai yanzu sun fi kowanne tsada saboda su ne wanda an san cewa suna bin jiki suna ba jiki abin da yake bukata kuma ba sa gurbata jiki kuma ba sa gurbata muhalli saboda haka ina ganin irin waɗannan ya kamata waɗannan dabarun a ci gaba da samar da su gwamnati da masana a haɗa hannu da ƙarfi a sanar da manoma a fara kallon irin waɗannan dabarun asali ma yanzu ne ma ya kamata a ce mun fara wannan al'amari domin ana harsashen cewar sinadaran yin wannan takin kusan suna zuwa ne daga ƙasan da ake yanzu ya kyakkyakken nan daga Russia daga yankin Ukraine ga farashin taki ne gagar talaka to yanzu ne ya kamata a ce talaka kuma ya dawo ya waiwayi waɗannan sababbin dabaru ya kamata a ce an samar domin ya kasance an yi maganin shi wancan al'amarin kuma a kwalliyar ta biyo kuɗin sabo.
Professor, shin taki yana canja ɗanɗanon abinci?
Wanda ya saba ya taso abin ni ya saba da wanda ake noma da takin zamani, ba zai bambance ba. Amma wanda yake karkara ya gajiya ya ga yau zai iya bambance wannan ɗanɗanon. Ai kamar misalin daka ne na yaji, ku mata kun fi mu sanin wannan dakan hannu yafi abin da aka markaɗa na yaji.
A wani bangaren kuma abokiyar aiki Baraka Bashir ta tattauna da Nasrin Al-Amin shugabar Surge Africa wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar fahimtar da manoma dabarun noma na zamani mai tsafta domin rage amfani da ingantattun iri domin tabbatar da tsaftar yanayi.
Aikin mu da yana focusing on kaman policy advocacy kuma muna yin activities da ya danganci media sai kuma muna yin community engagement ne kaman ilmantar da su akan abubuwan da yake faruwa to areas din yake aiki.
Ilmantar da su kamar misali
akan abin da ya danganci noma da canjin yanayi da rashin ruwa da irin wayannan itatuwan da ake seeds din da ake kawowa da abubuwan da ya danganci dai an yadda za su ringa noma ba za su samu karancin harvest ba. Wanda yi dominant trend din su ne akan yadda za su ringa kokari suna saka maganganun da ya danganci canjin yanayi da kula da muhalli a cikin rahoton su saboda in kika lura za ki ga akwai issues da yawa da ya danganci mata yara politics da zaki ga ana magana amma da wuya ki zancen muhalli so muna son ya zama mini training din students ki prioritizing din waɗannan issues din in suka tashi report
tun daga ina kuke samun tallafi
muna samun tallafi daga international organizations kaman Global Green Grants sannan kuma locally ma akwai mutanen da suke donating to us
a wannan shekaru biyar din da kuka fara shin wani tasiri kuka samu tun daga lokacin da kuka fara musamman a kan abubuwan da suka danganci muhalli
to gaskiya kaman communities da muke aiki da su za ki ga akwai wani activity ko wani practice da suke wanda is not good to the environment za ki kika sun yi kokari suna daukan shawarwarin building up on nasa practices din sannan they reach out to us ana kan issue kaman na environmental issue za ki ga they always reach out to care okay me za su yi a za su yi to gaskiya a wannan aspect din mun sami cigaba sosai. Sai akwai ƙauyuka da muka yi aiki da su a tufa za ki ga kaman suna amfani da irin improved seeds din nan amma kuma baya musu wani harvesting yanda suke so. Shi sai muka ce musu instead of ringa amfani da improved seeds suna amfani da fertilizer they can opt for organic manure kuma muka musu providing organic manure din muka musu providing training sannan kuma muka ce instead of wannan hybrid seeds din su amfani da local indigenous seeds din mu.
Ina samar da irin noma ne?
Wani lokacin amma ba sosai ba amma kuma irin noman da muke samu ba irin na tura ba ne ko na kamfani.
Ake irin zance na san yawanci waɗanda suke rajin muhalli ba su yadda da improved seeds.
Muma ba ma yi amma saboda dai mutum ma kar ya ce ba shi da irin ne sai mu mu baka local one.
Mai sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokashin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Suleiman Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha yanzu kuma sai da rusar Ramadan a kaina.
Sunana Kabiru Adamu Special dake anguwar Hero Gana cikin jihar Gombe. A darasin da na koya cikin azumin watan Ramadana bai wuce kara himma wajen yawan karatun Al-Qur'ani wanda a da in zaka iya karanta izu biyu a wuni to yanzu kuma zaka ga ka kara fadi wajen karatunka. mana yanzu ni a karan kaina ina iya karatu fiye da yadda nake yi a baya, sannan kuma yanayin nafilfili da nake gabatarwa wanda da babu sallan tarawih a cikin salloli na wuni a wuni kuma za ka ga nafilfilin kana yin stock ina yin stock taitu to amma yanzu kuma saboda zuwa Ramadana watan da ake kwadaitar da yawan ibada to sai zan tona dauro akan wasu nafilfili na kari kafin azhar bayan azhar kafin la'asar bayan magriba kafin isha bayan isha kafin asubahi har ma da karin sallan walaha idan ya samu zan gabatar domin kara neman kusanci da ubangiji na sannan kuma na koyi tsari na cewa ni ma in ga dan abin da nake da shi ko min tantanta na bawa makwabtana don samun yardar Allah a cikin wannan wata wannan dai kadan daga cikin abubuwan da muka iya dauka kenan cikin Ramadan.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken yayi gargadi jiya Alhamis cewa ƙarin rahotanni masu sahihanci na cin zarafi da Rasha ke yi akan fararen hular Ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaki ya daidaita. Ya kuma sha alwashin cewa wata rana ko ta yaya za a yi sabi ga Rasha. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka bayan gana wasu da tarin dakarun NATO da ministocin harkokin waje na kawance a Brussels ya ce tsarin abin da gwamnatin Rasha ke yi abu ne mara dadi. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan karagar mulki da shugaban Tunisia Kais Saied ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'umma kasa zuwa zamanin juyin juya hali na karfi yayi mulki. A ranar Laraba Saied ya bada sanarwar sauye-sauye gaban da zaɓukan 'yan majalisa masu zuwa. Yanzu haka 'yan Tunisia za su kaɗa ƙuri'a na ɗaiɗaikun mutane maimakon jerin sunayen da za su kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu. Tilas ne ƙasar Sri Lanka ta nemi kuɗi cikin gaggawa daga masu ba da lamani da kuma ƙoƙarin sake fasalin biyan basussukan da za a biya a watan Yuli, in ji ministan kuɗin ƙasar mai barin gado Ajay Alhamis. Yana mai rukon a tabbatar da zaman lafiyan kasar a cikin rikicin tattalin arzikin kasar mafi muni cikin shekaru da dama. Yan adawa da wasu 'yan jam'iyyar kawance mai mulki sun yi watsi da kiran da aka yi a wannan makon na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa daga shugaba Gotabaya Rajapaksa bayan da ya rusa majalisar ministocinsa. Da fatan daƙile zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi a titunan ƙasar saboda ƙarancin man fetur da wutar lantarki da abinci da kuma magunguna.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya kamar da Niger, ƙarfe 3 agogon Ghana. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.